بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك، فهذه كلها خير محض، وهي أهل محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها، فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر ومنافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تكفير في تحقيق هذه المقامات المؤتة بكلام مبسوط، وليس هذا موضعه. ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى مخصوص وعموم، وللخاصة خاصها وللعامة عامها. مثل ذلك أن هؤلاء قالوا: التوكل مناقلة عن النفس في طلب الفوز، والخاص لا ينازل عن نفسه. وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعالم يشهد الأمور مفروضا منها فلا يطلب شيئا. فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا، فإن المتوكل يتوكل على الله سبحانه في سلام قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته، وهذا أهم الأمور إليه. ولهذا يلاجي ربه في كل صلاة بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، كما في قوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع، لأن هذين يجمعان الدين كله. ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفسر، وجمع علم المفسر في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة أدواء وأن مسلا شيء نموجب ولك كفر قورا أن نجهر كتنا أولا نمشي نرانا الثلاثة إشرين دفقوي قوات الرجل إجرى المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو تياد قليه إلى إشرين دفقوي. kuma wannan ginin shi yayi daidai da 29 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako-mako a cikin karatun littafin At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya wallafar bijimin malamin nan Sheikhul Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyya al-Harrani al-Dimashqi wanda ya bar duniya da jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana 728. kuma wannan shine majalisin mu na nawa na 11 a jerin gwanan majalisotin mu. kuma wannan shine na 55. idan ba manta ba, wannan littafi yana magana akan a'malul qulub, ayyuka na zuciya, wanda su ne asasin imani gaba daya. babu mutumin da zai shiga aljanna sai zuciyarsa ta zan tana aiwatar da waɗannan ayyuka. waɗanda su ne imani da Allah, gaskatawa, san Allah, tawakkali, wato dogaro ga Ubangiji, sannan fata da kyakkyawar ƙauna a wajen Ubangiji, sannan tsoro na koli ga Allah. Su shi ne Ibnu Taymiya bayan ya yi mana magana a kan wasu ayyuka da suke da alaƙa da zuciya, amma ba za su shiga cikin ayyukan da ake buƙatar mumini da su ba. A wancan satin karatunmu gaba ɗaya ya tattara a cikin bayanin abin da ya shafi alhuzun, wato baƙin ciki. Baƙin ciki ko nuna damuwa a zuci, wannan ba wani abu ba ne da Ubangiji ya nemi bayinsa da su nuna, ballantana a takanka musu a kan kawai sun yi baƙin ciki. Ibnu Taymiya ya yi mana bayanin wannan gabar a faɗaɗe bakin gwargwado, kamar yadda muka yi sharhinta a satin da ya gabata. To shi ne Ibnu Taymiya yake ci gaba da cewa, wa ammal mahabbatu lillahi wat tawakkulu alayhi wal ikhlasu lahu wa nahwu dhalika fa hadhihi kulluha khairun ma'ab wa hiya hasanatun mahbuba fi haqqi kulli an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Yace ko amma soyayya ga Allah da dogaro ga Allah da tsantsanta addini ga Allah, wato yi danshi ko bari danshi, wani abu zalika da abin da ya kama da wannan, da ke tudu waɗannan ayyuka waɗanda suke da alaƙa da zuciya, alkhairi ne tsantsarsa. A baya ya gaya maka cewa alhuznu, wato tsantsar baƙin ciki ko nuna damuwa a zuciya, ba zai zama abin da Allah zai rubuta wa mutum lada a kansa ba, ko da kuwa ba a rubuta masa laifi a dalilinsa ba, sai dai idan yana baƙin ciki ne saboda wani abin da ya shafi musulmi ko wani abin da ya rage addini. To a nan za a takanta masa akan damuwarsa da addini, ba wai dan kawai ya yi baƙin ciki ba. To amma wasu ayyukan waɗanda su ne yake so ya fito da su a nan, ya yi bayaninsu, waɗanda suke da alaƙa da zuciya, waɗannan ayyuka ne waɗanda suke khairun ma'ab, wato tsantsar alheri. Samuwarsu a karan kansu alkhairi ne, ba sai sun tamfaru da wani abu ba. Yake kamar soyayya ga Allah, mutum ya zama yana son Allah, so na koli, so na ƙarshe, ya kasance babu abin da zai fifita bisa soyayyar da yake wa Ubangiji. Duk abin da Allah yake so, to shi yake so, abin da Allah baya so, shi ma baya son shi. Yana son waɗanda Allah ya ce a so su, kamar annabawa, kamar manzanni da salihai. Yana ƙin waɗanda Allah ya ce a ƙi su, kamar kafirai da maƙiya Allah waɗanda suke yaƙi da addini. Yana barin dukkan abin da Allah ya ce a bari, ko da kuwa zuciyarsa tana son abu. Yana aikata abin da duk Allah ya ce a aikata, ko da zuciyarsa ba ta son aikata abu. To wannan alama ce ta cewa ya kai matuƙa ga imaninsa, kuma wannan wajibi ne a same shi tattare da kowane musulmi. Idan musulmi ya zamana ba ya da wannan shu'uri a zuciyarsa, to babu shakka akwai tuhuma cikin imaninsa. San Allah wani abu ne wanda yake tsantsar abin da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya nemi bayansa a kansa. Ta bisa soyayyar Allah ne Ubangiji ya gina addini gaba ɗaya. Dukkan addinan da annabawa suka zo da su, manzannin Allah suka zo da su, tun daga kan manzo na farko Annabi Nuh alaihi salam har zuwa kan manzo na ƙarshe, wato Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, sun zo ne da a so Allah Maɗaukakin Sarki. Bisa san Allah ne aka gina dukkan wani abu da aka gina na bautawa Allah. San annabawa gaba ɗaya ya samo asalinsa ne daga san Allah, saboda Allah ya ce a so su, shi yasa ake san su. Kuma duk abin da Allah ya ce a so shi, to san shi ya zama ibada. Kana san wannan abin ne dan Allah ya ce a so shi. Ashe kaga san Ubangiji shi ne asali. Kowane so da za ka yi ma wani abu, to ya zama reshe ne daga san da kake yi wa Allah. Don haka ba za ka gabatar da san komai ba sama da san Ubangiji. To kaga wannan alkhairi ne tsantsa, babu ta yadda za a yi san Allah ya zama akwai wani abin da ba alkhairi tare da shi ba. Alkhairi ne tsantsa, kuma yana da alaƙa da aiki na zuciya. Haka nan dogaro ga Ubangiji, tawakkalu ala Allah, ka dogara bisa ga Allah, ya zamana gaba ɗaya zuciyarka ka ta'allaka ta da Ubangiji. Ko da ka yi riko da asbabu, sababbai da Ubangiji ya sanya, waɗanda su ne za a yi riko da su don a samu wani abin da Ubangiji ya leƙa da wannan sababi. To kada wannan riko da sababin naka ya sa ka manta cewa Allah shi ne muqaddirul asbab, shi ya kaddara asbab wa muqaddiru al-musabbabat, shi kuma yake kaddara abinda wannan asbab din za a samu ta hanyar su. Ba ka koda abinci da zaka sa a gaba kana ci, ka fahimci cewa Ubangiji shine ya sanya wato biyan bukatar ka da kawar da yunwar ka a cikin wannan abinci din. Da ya ga dama sai ya zare wannan albarka da ke cikin abinci din, kai ta ci ba ka koshi. Amma Ubangiji sai ya zo ya halicci koshin a cikin abinci din, sai yadda idan ka ci sai ka ji ka koshi. Haka nan abinda za ka sha ka ji ka kawar wa da kanka kishi, Ubangiji shi ya samar maka da abinda za ka sha din, sannan kuma shi ya sa kawar da kishi a cikin wannan abu. Da ya ga dama sai ya hana ka abinda za ka sha din, ka ci gaba da zama cikin kishi. Da ya ga dama sai ya zare koshi din daga cikin abinda kake sha din, kai ta sha ba ka koshi. Ashe ko ci da sha da kake yi ya kamata ka halarto a zuciyarka cewa Ubangiji shi ya so haka, ka samu abincin kuma ka ci abincin ya biya maka bukatar ka ya kawo maka da yunwa, ka samu abin sha din kuma wannan abin sha din har ila yau ya biya maka bukatar ka ya kawar maka da kishi. Ubangiji duk shi yayi wannan. Yana da dama idan ma ka samu abincin ya sabbaba maka abinda zai raba ka da abincin, ko dai ya sanya abincin wanda ba zai ciyo ba, ko kuma ainihin gaba ɗaya yayi shallin kudurati hanka gaba ɗaya ya hana ka motsawa, hannun da zaka daga ka sa a cikin abincin Ubangiji yana iya sanya hannun ya shanye ka kasa motsa shi, ko bakin da zaka tauna abincin Ubangiji yana iya murguje shi da zamana ba zaka iya tauna abincin ba. Ubangiji yana iya aiko da wani miciji ko wani naman jeji, wani abun tsoro ya razanar da kai, ya firgitar da kai, ya kore ka, ya raba ka da abincin. Duk Ubangiji yana iya yin wannan, amma sai bai yi ba, ya baka dama, ya bar maka lafiyarka, ya sanya maka nutsuwa a inda kake, ka ci wannan abincin ka koshi. Ashe kenan samun ka da abinci ba zai hana ka halarto Ubangiji cewa shine ya hore wannan ba, shi kuma ne ya sanya koshi din a cikin wannan abinci din. Haka wannan shine tsantsar tawakkali, wato zuciyar bawa, kada ka ainihin yanke alaƙar ka da Ubangijinta a kowane yanayi, a kowane hali, sannan ka ji cewa dukkan abin da kake nema Ubangiji shi kadai ne zai iya baka. Ko da ya sanya sababinsa a hannun wani, to ka ɗauka wannan wasiƙa ce, wasila ce kawai, amma Ubangiji yana iya baka ba ta hannun wannan din ba. Amma ya so ya baka ta hannun wannan din, in ka tashi godiya ka fara godewa Allah, ka godewa Allah, sannan ka biyanta da godewa wannan da Ubangiji ya sanya wasiƙarsa a hannunka. Amma kada ka manta da Ubangiji, ya zamana ka godewa wannan wasiƙa din, wanda da Ubangiji bai ga dama ba, ba zai motsa shi ba ballantana har ya yi maka alkhairi din. Ubangiji shi ya motsa shi, kamar yadda alƙalami ba zai gudana a farar takarda ya rubuta abin nan rubutu ba, sai idan hannu ya motsa shi, sai mutum ya motsa shi da hannunsa. Don da za a ɗauki alƙalami a jefar da shi akan takarda ba zai iya gudanar da komai ba. To ya kasance kana hango shi mai gudanarwar, ba gudanar abin shi kaɗai ba. To wannan shi ne tawakkali, kuma wannan wajibi ne ga kowa da kowa, tun daga kan manzanni da annabawa har zuwa kan mafi ƙanƙanta cikin musulmi. Haka wajibi ne ya kasance akwai tawakkuli a zuciyarsa, kuma tawakkuli alkhairi ne tsantsa, babu inda tawakkuli ya taɓa zama wato babu alkhairi a cikinsa, ko ya gauraya da abin da yake alkhairi da wanda ba alkhairi ba. Inda aka ce akwai tawakkuli a zuciya, to akwai alkhairi ne tsantsa. Haka nan al-ikhlas, tsantsanta bauta ga Ubangiji, tun ya bauta wa Allah ba tare da ya yi shirka da shi ba, ba tare da ya yi bautar don wani ba, ba tare da ya yi don tsayaba masa ba, ba tare da yana yi don yana jin tsoro ba, ba tare da yana yi don yana son ya samu wani abun alfanu na duniya ba, a'a yana yi ne don Ubangiji ya ce ya yi, kuma Ubangiji ya tanadi lada gwaggwaɓa ga wanda ya yi wannan bauta ɗin, kuma ya tanadi azaba mai tsanani ga wanda ya bar wannan bauta ɗin. Zamana ta bauta wa Allah don wannan, ba ka haɗa Allah da komai cikin bautarka, zuciyarka ba ta hararo kowa yayin da kake bauta masa sai shi kaɗai. To wannan shi ne ikhlasi, kuma wajibi ne a same shi a zuciyar kowane musulmi, kuma wannan alkhairi ne tsantsarsa, ba yadda za a yi ikhlasi ya gauraya da abin da ba alkhairi ba. Mala ya ce wa nahwu zalika, da ayyuka da suka yi kama da irin waɗannan, fa hadhihi kulluha khairun ma'a. Malam ya ce dukkan waɗannan alkhairai ne tsantsa, wa hiya hasanatun mahbuba, kuma aiki ne lalada wanda Allah yake so da manzansa fi haqqi kulli nabiyina a cikin haƙin dukkanin annabawa wasiddiqina da siddiqai wasshuhada'i da shahidai wassalihina da salihai wato duk irin matakin da mutum zai kai waɗannan ayyukan ba za su fare gaba da sa ba dole ne a same shi tattare da waɗannan ayyuka din wanda zai ga cewa akwai wani mataki da mutum zai kai ya ga cewa ba sai ya dogara ga Allah ba babu shakka wannan ya kauce hanya ya tafi layi ya saki turba ya bar koyarwar Allah da manzansa babu wani mataki da zaka kai ka ji cewa dogaro ga Allah bai zama wajibi a kanka ba shine malamin yace wa man qala wanda yace inna hadhihi al-maqamati takunu lil-amma dun al-khassa faqad ghalaba fi dhalika wanda duk yake cewa waɗannan matakai ne na gama garin mutane amma banda mutanen da suke na musamman su ba lallai ne su taka kowane mataki daga cikin waɗannan matakai ba kamar yadda suke faɗa dangane da tawakkali cewa ba lallai ne mutum ya kasance yana da tawakkali wannan wani mataki ne na gama garin mutane amma matakin mutanen da suke na musamman mutanen da suke ɗan ajin tubarkalla to waɗannan ba lallai ne su nuna tawakkalinsu ga Ubangiji ba domin tawakkali shi ne roƙon Allah ya baka wani abu na duniya suka ce su kuma mutanen da suka kai wannan mataki na musamman ba sa roƙon komai a gurin Allah domin suna ganin an gama komai da komai komai an riga an gama yanke hukuncinsa don haka ba sa buƙatar a musanya wani abu to shi ne Ibn Taymiyya yake musu raddi yake mayar musu da martani yake gyara musu kuskurensu da aqidarsu yake ce mana waɗannan matakai takunu lil'ammati duna al-khassa inna man qala inna hadhihi al-maqamat takunu lil'ammati duna al-khassa faqad ghalaba fi dhalika duk wanda yake waɗannan matakai sun kasance ne ga mutane ga magari banda mutane na musamman yace to yayi kuskure cikin wannan in arada khuruj al-khassati anha in yana nufin su mutanen da suke na musamman ɗan ajin tubarkalla ba su ba waɗannan matakai yace to wannan kuskure yake faɗa fa inna hadhihi la yakhruju anha mu'minun qatt waɗannan matakai babu wani mu'mini da zai fita daga gare su babu yadda za a yi mu'mini ya fita daga cikin waɗannan matakai wa inna ma yakhruju anha kafirun kafiri ne ke fita ke sauka daga waɗannan matakai kafiri ne za a same shi babu san Allah a zuciya ko a same shi ya hada san Allah da wani Allah ya fifita san wani Allah a zuciyarsa ko a same shi baya dogaro ga Allah ko a same shi ainihin baya tsantsanta addininsa ga Allah kafiri shike fita daga cikin irin waɗannan matakan amma mu'mini ba zai iya fita daga cikin waɗannan matakai ko wasu daga cikin su ba yace wa inna ma yakhruju anha kafirun wa munafiq kafiri da munafiki sune suke barin waɗannan matakai وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه yace wasu daga cikin masu irin waccan da'awa sun yi wata magana irin wannan inda muka yi bayanin kuskuren su a cikin maganar da suka yi wa anna taqsira wa annahu taqsirun fi tahqiqi hadhihi al-maqamat kuma wannan gajiyawa ce gazawa ne wajen tabbatar da waɗannan matakai min muddatin yake tun lokaci mai tsawo mun yi wannan bayani bi kalamin mafsud da maganar da take shimfiɗaɗɗiya walaita hadha mawdi'uhu ba anan ne zamu ƙara shimfiɗa wannan magana ba idan ka duba al-fatawa al-kubra na shaykhul islam ibn taymiya mujalladin ta 5 yayi bayani irin wannan bayani babbada a cikin al-fatawa al-kubra mujalladi na 5 shafi na 240 da 68 haka nan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 10 shafi na 242 nan ma yayi bayani akan wannan yayi raddi akan waɗanda suke ɗaukan wasu ayyuka daga cikin ayyukan zuciya cewa waɗannan ayyuka ne na mutanen da suke gama gari amma ba mutanen da suke na musamman ba Ibn Taymiyya ya musu raddi akan wannan ce walakin hadhihi al-maqamat yanqasimu an-nasu fiha ila khususin wa ubum yace to amma waɗannan maqamai mutane suna kasuwa cikin ta zuwa ga mutane waɗanda suke na musamman da mutanen da suke gama gari wato ana samun tafawu tazara tsakanin wane da wane dangane da tabbatar da waɗannan matakai kamar yadda ka sani dangane da imani misali imani duk da cewa wajibi ne kowa ya yi imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira da littattafai da ainihin mala'iku da kaddara, to wannan imani da sauran abubuwa da Ubangiji ya shar'anta ya kuma wayyarta imani da su, mutane suna karkasuwa wani ya fi wani a cikin wannan imani din. Amma dole ne a sami mutum mumini idan har zai zama musulmi. Idan babu imanin wannan asalin imani a zuciyarsa, to ba musulmi ba ne. To sai dai wani ya fi wani, wani imaninsa ya fi na wani, domin gwargwadon irin iliminka, gwargwadon yakininka da Ubangiji, gwargwadon irin abin da zai haifar maka cikin zuciyarka na imani. Irin yadda ka san Allah, wani ya san Allah sama da yadda ka sani, saboda haka imaninsa babu shakka da Ubangiji zai fi naka. Irin yadda ka san hukunce-hukuncen shari'a, wani ya sani sama da yadda ka sani, babu shakka gwargwadon yadda zai yi aiki da wannan hukunce-hukunce da ya sani, kai baka san su ba, gwargwadon yadda zai tsara ka a cikin imani. To haka nan a cikin waɗannan ayyuka su ma, wanda su ma duk suna cikin a'malul qulubi, wai kamar yadda yake bayani. To a nan ma akwai mutanen da suke sun kai koli, akwai kuma waɗanda suke ainihin a ƙasa-ƙasa. Wato kamar tawakkali, ba duka mutane suke daidai a cikin babin tawakkali ba, wani tawakkalinsa ya fi na wani. Sai dai a wajen bayanin wannan tawakkali akwai inda ake gurgun bayani, wato gurguwar fassara ga ma'anar tawakkali. Wasu suna ɗaukan tawakkali da wata ma'ana daban wadda ba ita ce shari'a ta ainihin fassara tawakkali da shi ba, kamar yadda za mu yi bayani. Ibn Taymiyya ya ce, ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها الى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها. wato a cikin wannan mukamai mutane sun kasu, akwai mutanen da suke na musamman wanda sun kai kololuwa, akwai kuma wanda suke gama gari wanda ba su kai kololuwa ba, amma dai sun yi tarayya cikin mukamai. saboda haka wadanda suke na musamman suna da matsayin su na musamman, haka nan wadanda suke gama gari suna da matsayin su na gama gari. Wato misali idan suka ɗauki tawakkali, wato a tawakkali annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin sahihaini, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wa sahabbansa, an nuna mun ranar gobe kiyama ga wani annabi nan ya zo, wa sama'ahu ruhaitu, tare da shi akwai ɗan jama'a tsirari da ba su kai goma ba, ba su wuce tara ba. Sannan aka nuna mun wani annabi shi kuma ya zo, wa ma'ahu rajulun aure zulan, tare da shi cikin waɗanda yake suke sun yi imani da shi ko mutum ɗaya ko mutum biyu ba. Sannan sun ma kushi fari an sawadin azim, sannan sai aka nuna mun ainihin wata tawaga mai yawa, dandazan jama'a, kunzumin jama'a wanda sun taho na an gosu daga nesa baki irin. Sai ya zaci cewa annabi yake, sai na zaci al'umma ta ce, sai aka ce haza Musa wa ashabu, wannan annabi Musa ne da mabiyansa. Sannan aka nuna mun wasu dandazo na jama'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to aka gaya mun cewa a cikin dandazon nan akwai 70,000 yadkhuluna aljannata bighayri hisab, mutum 70,000 wadanda za a shigar da su aljanna ba tare da hisabi ba, da su ba za a tsaya binciken su ba, da an zo kawai ila wane da wane ana kiran su daya bayan daya, kawai ana cewa ku tafi aljanna, babu maganar bincike, kai waɗannan sun samu nasara. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida, sahabbai sai suka tsaya suna ta tattaunawa a junansu, to su wane ne waɗannan? Wasu suka ce humul ladina sahibu rasulullah, ko su ne waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam, wato sahabbansa. Wasu suka ce a humul ladina wulidu fil islam wa lam ya'budu ghayra allah, wanda aka haife su a musulunci ba su bauta ma wani allah ba, ba su san shirka ba. Kowa dai yake faɗa albarkacin bakinsa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito yake musu a هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ولا يتطورون وعلى ربهم يتوكلون. سوني ولن لا باسا نيما اي مسطوسي لو كتن دباس لا فيها باسا كمتي جزنزاي باسا للت معنى باسا نيما ما قل بسا قبنجي لنسخوة كتيرو غلو فعلمني عكاشة عكاشة ابن محسن يتاشي يتي يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم يا ما أيتن الله كروك من الله يسني أنا تشكنسو النبي يقول أنت منهم كنا ونقولنا يا نونا عكاشة ابن محسن أي عكاشة ابن محسن أواتو لن الجنة هو ما يزنبر يتاشي يا رسول الله لي ما أتاني تشكنسو وزال الله يقول سبقك بها عكاشة عكاشة يا رجاك سورة كاغوات أن ننتوكلنسو يا قيمتك حتى ما بني wato ba ka sha, in rashin lafiya ta same shi to ba za ka sun sha magani ba, wanda zai sha magani to baya cikin shi, to kaga a nan dai da wuyar a samu wannan wanda yake cikin shi. Idan a cikin sahabbai ma a lokacin kawai ukashi aka nuna kaga ai abin zai ɗan yi wahala, kaga waɗannan na musamman ne, na musamman ne. La yastarquna wala yastawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun, bisa ga ubangiji kadai suke dogaro. Wani bawan Allah ya taɓa bugo min waya ya ce to shi yana son ya tabbata wannan hadisi, saboda haka baya ya daina yin wani abu na magani, to kuma gashi yana so ya aure sabo, to wai irin ɗan dabarun nan da ake yi in za a yi sabon aure ya iya yi? In ya yi ya fita na ce a to kai da ba za ka yi abin nan ba, ya ce ai kawai dai idan ya ɗan samu ƙarfi. Na ce to so da aka ce ba sa magani kai yanzu riga kafa ma ba za ka yi, ya wuce magani ba. Saboda haka ko dai ka haƙura da wannan ka ɗabbaƙa hadisin ko ka zama kamar mu, kawai ka dawo layi. Yake shi dai zai ci gaba da gwadawa, Allah ya ba shi sa'a. To kaga ashe akwai wanda suke na ƙoli a cikin tawakkalin ma. Mala yake mithlu dhalika anna ha'ula'i qalu at-tawakkalu munazalatun 'an an-nafs fi talab al-qut wal-khass la yunadiru 'an nafsihi. Su waɗanda suke cewa tawakkali aiki ne na magagari, ba aiki ne na ɗan abin da mutane na musamman ba. Abinda suke cewa wai shi tawakkali gwagwarin mutum yana yin gwagwarmaya ne don kansa. Saboda haka lokacin da kake tawakkali ma'ana kake roƙon Allah ya biya maka buƙatar ka iri kaza da kaza da kaza, kaga kanka kake yi wa gwagwarmaya. Shi kuma mutumin da yake na musamman baya gwagwarmaya don kansa. Saboda haka kaga a yadda suka fassara tawakkali a matsayin gwagwarmaya ce don karantar mutum, kenan mai tawakkali shi ne wanda baya gwagwarmaya don karan kansa. Suka ce tawakkali tunda shi ne komawa ga Allah da roƙonsa shi kaɗai ya biya maka buƙata. Suka ce yin wannan ai kanka kake roƙawa, saboda haka ta fita daga tsarin masu tawakkali. Shi mai tawakkali baya nema wa kansa komai. Wa qalu suka ce almutawakkilu yatlubu bitawakkulihi amran min al-umuri, wai shi mai dogaro yana nemo wa kansa wani al'amari ne daga cikin al'amurra, wato yana nemo wa kansa samun wata buƙata ce daga cikin buƙatun duniya. Wal'arifu yashhadu al'umura mafrughan minha fala yatlubu shay'a, shi to al'arifu kuma masanin Allah wanda shi ne na musamman din, suka ce shi yana hango al'amura to an gama da su gaba ɗaya, saboda haka baya neman komai. Wannan shi ne abinda suke kira at-tauhid ko tauhidul khassa. Tauhidul khassa shine suke cewa Allah an yushahida al-haqiqa aw an yashhada al-haqiqa fala yara al-fa'ila illa Allah, ya kai ga mataki na haqiqa, don haka baya ganin mai aiwatar da wani abu sai Allah. Don haka su agun su masu wannan aqida, wannan aqida ce ta wasu daga cikin sufaye waɗanda suka zurfafa cikin sha'anin sufanci har ta kai su ga kaucewa hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Suka ce al'amura gaba ɗaya Ubangiji ya riga ya hukunta, ya sanya komai yadda yake son shi, saboda haka ya ƙaddara komai da komai na nan duniya da na can lahira. Suka ce duk an gama komai da komai, saboda haka kai bawa ba ka da wani abin da za ka nema taho a yi maka, abin da dama aka yi za a yi maka an riga an rubuta shi, saboda haka gwagwarmayar me za ka yi kuma. Kaga sai dai ka zauna kawai, idan kai ɗan aljanna ne ka shiga aljanna, in mutum ɗan wuta ne ya shiga wuta, amma maganar cewa ya yi wani abu ko ya nemi wani abu duk ba ta taso ba. Kaga idan aka ɗauki wannan fassara aka ce shi ita ce tawakkali, kaga an rushe addinin gaba ɗaya, domin sai a daina bauta wa Allah, mai sallah ya daina sallah, a daina azumi, a daina zakka, a daina duk abin da yake Allah ya ce a yi, a kauce wa al'amru wan nahyi. Al'amru wallahi gaba ɗaya a kauce masa. Kaga anan an kama turfar da shaitan da mai yake.
gurbata a sabawa Allah, ayi aiki da alfasha wacce Ubangiji ya hana. To suka ce ayi tunda an riga an kaddara waɗannan abubuwa baya buƙatar a ce ka nemi a canza maka wani abu, lian al'umura masrugan minha. Shi yasa har ta kai wasunsu ma suna ganin duk abinda mutum yake yi to abinda Allah yake so ya yi kenan. In ya gan shi yana da'a to abinda Allah yake so ya gani tare da shi kenan. In ya gan shi yana ma'asiya, wannan abun Allah yake so ya gani tare da shi. Kaga a gurinsu ba sa bambance tsakanin abubuwan da Allah yuhibbuhu da abubuwan da Ubangiji baya so ya karahu. To a gurinsu duk abinda ya wakana to fa huwa min mahabbillahi subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan fatace Ubangiji ya nuna akwai abinda yake so, akwai abinda baya so. Wala yarda li ibadihi al-kufr, Ubangiji baya yarjewa bayinsa kafirci. Ubangiji baya yarda bayinsa su zama kafirai. To haka nan Ubangiji ya kawata imani a zukatan wazayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan. Ubangiji ya kawata imani a zukatan bayi, ya kuma sanya musu kiyayyar kafirci a zuciyarsu da fasikanci da kangarewa. Kaga a shirke nan yana son imani amma baya son kafirci, baya son fasikanci da kangarewa. Kaga ashe akwai bambanci tsakanin wannan da wannan. To a zo a ce dukkan abin da ya wakana daga mutum wannan shine muradul lahi, to babu shakka wannan shine muradul lahi minhu. Babu shakka wannan rashin bambancewa ne tsakanin al-iradatu shar'iyya da al-iradatu qadariyya. Al-iradatu shar'iyya tace irada da Ubangiji yake so, da yake so a shar'ance, wanda yake alaka da al'amru wan nahi. Al-iradatu abinnan qadariyya shine abinda ya wakana da mashi'ar Ubangiji. Ubangiji ya ga dama ya wakana, ba lalle bane ya ta'allaka da abinda Allah yake so, ba lalle ne ya ta'allaka da wannan ba. Zai iya ta'allaka da abinda Allah yake so, zai kuma iya ta'allaka da abinda Allah baya so. To mu'mini dole ya bambanci tsakanin al-irada shar'iyya da al-irada al-qadariyya. Dole ne ya bambanci tsakanin al-qada'u shar'i da al-qada' al-qadari. To wanda bai bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ba, to babu shakka kafarsa za ta zabe, zai fada cikin ainihin turba ta halaka. To wasu kuma suna suranta tawakkali da surar da ainihin ba ita ce shari'a ta zo da ita ba, a ce wato ainihin tawakkali shine gaba daya ka kakkabe ruko da asbab, ko ruko da wasu asbab daga cikin al-asbab waɗanda suke Ubangiji ya ta'allaka samun abu da su. Zamu ga Al-Ghazali a cikin littafin Ihya Ulumuddin ya karkata asbab kaso wajen guda uku: al-asbab al-yaqiniyya da al-asbab shubhu yaqiniyya da kuma al-asbab al-mawhuma. Sai al-asbab al-yaqiniyya sababin da yake na yaqini, wanda Ubangiji ya sanya samuwar musabbab tare da shi yaqinan, kowa ya tantance da haka. Yace wannan dole ne kai riko da shi, kuma bai isa ba dole ya faɗa haka. Yace kamar ci ga wanda yake jin yunwa, ko sha ga wanda yake jin kishi, ko mai neman daya aure ya kusanci matarsa, to dole ya faɗa haka. Ya iya cewa kana jin yunwa karka ci, kana jin kishi karka sha, kana son ɗa karka yi aure? Dan in ya faɗa haka to babu wanda zai saurare shi. Dukkan wani mai hankali ya san abinda yake faɗa ba mai yiwuwa ba ne, don Ubangiji sunnarsa ta gudana ya aiwatar da waɗannan abubuwa tare da waɗannan abubuwa, duk da cewa ƙadirun mai iko ne ya halicci ƙoshi ba tare da ci ba, mai iko ne ya halicci kawar da kishi ba tare da sha ba, mai iko ne ya halicci halitta ba tare da ainihin uwa ba, ko ba tare da ainihin uba ba, kamar halittar annabi Adam da halittar Hawwa da kuma halittar annabi Isa alaihi salam. Amma sunnatullahi al-ghaliba wacce ta yi linjayi, wacce take gudana a bayansa, shi ne waɗannan abubuwa suna da alaƙa da waɗannan abubuwa. Shi yana da alaƙa da ci, haka nan kawar da kishi yana da alaƙa da sha, haka nan aure yana da alaƙa da, ko samun ta yana da alaƙa da aure. Haka Ubangiji ya gudanar dukkan wanda yake son ɗaya daga cikin waɗannan sai ya bi ta waɗannan hanyoyi. idan ya kauce musu kuma ya ce yana san mutum da yana jin yunwa yana san ya koshi amma ya zauna ya ce shi ba zai ci abinci ba a kawo masa abinci a ce ya ce ba zai ci ba ubangiji in ya so ya koshi zai kosar da shi ko ya ce yana jin kishi a kawo masa abin sha ya ce ba zai sha ba ubangiji in ya so ya tabbatar masa da ainihin koshi daga wannan kishi din zai yi ba tare da ya sha ba ko ya ce yana san ta amma kuma zai aure ba to mutumin da aka samu da irin wannan hali babu shakka mutane za su ce ya zauki ko kwakwalwarsa ta kwanci ba za a taɓa ɗaukar shi mai hankali ba saboda ka rabdul asbabi kulliyan wannan la yasduru illa anil majani la yasduru anil uqala mai hankali ya gaba ɗaya ya ƙaure cewa asbab gaba ɗaya don haka shi kansa da zali ya sanya cikin waɗannan asbab ne da labudda minha ya ce saboda ya kulliya to amma a dai wannan bayanin sai da ya ɗan saki hanya kaɗan ya ce su waɗannan ci da sha ba tare da su koshi ne ba wannan kuma aqida ce ta mu'tazila ba aqida ce ta ahlus sunna ba tare da su koshi ne ba ce bal yakhluqu Allahu shab'a indaha la biha yakhluqu Allahu shab'a war rayya indaha la biha to kaga wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba aqida ahlus sunna ubangiji yana halittar wannan abin koshin ne ta kare da abinci ba a cewa cin abincin daban kuma koshin daban ba a cewa shan ruwan daban kuma koshin daban a tattara ubangiji yake hada su don wannan ya zama sababin wannan kamar yadda saukar da ruwa a sama yakan zama sababi na fito da tsirrai kamar yadda Allah ya ce wa anzalna bihi al-ma sahaba ta zama sababi na saukar da ruwa girgije kenan Allah ya ce wa anzalna bihi al-ma wa akhrajna bihi kulli thamarat أنزلنا به الماء أي بالسحابة ذي قلنا الباء قلنا للسبب شيء باء السببية دوان ننجل جيجا وبنجل يتوكد للواء كان ننكم دوان للواء يمتد إليك عشان كنا وبنجل ينا هذا أبو بوا ينا هذا أسباب ماء مسبباتها باء شيء وسبب جبن زمن كان سيكي باء دوان نساء تيجا وبنجل يها لسا تتلد شيء عشان كمان مثالي وسا جبن kone ko kuna kuma daban a ce wuta daban kuna daban a'a ubangiji ya halicci kuna tattare da wuta da zarar aka kunna wuta mutum ya sa hannu to zai ji kuna zai ji zafin zai ji ala to haka ubangiji ya hada wannan kamar yadda ya hada yunwa da matsakin yunwa din tattare da ita lokacin da kake yin yunwa zaka ji ala zafi da yunwa tattare da kai to haka ubangiji ya halicci ya hada su to amma ga zafi da yazo bayani a nan sai ya ɗan saki layi ya kama wani hanya daban ya bar hanya ta ahlus sunna wanda alqur'ani yake nunawa sannan yake sababi na biyu shine wanda yake sababi wanda yake kusa da yaqini amma bai kai yaqini ba yake kusa yake da yaqini amma bai kai yaqini ba to shine sai misali yake kamar misali mutumin da zai yi tafiya sai ya yanki dokar daji inda babu mutum gaba ko baya ba tare da ya ɗebi guzuri ba na abinci ko abin sha ya kuma san tafiyar nan zai iya tafiyar wata ɗaya ko ƙasa da haka zai iya tafiyar satuttuka ba tare da ya samu abinci ko abin sha ba sai ya yarda kawai ya sa kanshi ainihin ya kama gaba ya shiga jeji to kaga anan akwai yiwuwar ya halaka tunda saharan nan ba ruwa a ciki babu abinci babu ganye babu abin da zai ci ya rayu amma kuma ya yarda ya shiga ya ce zai yi tawakkul to kaga anan shi ga zali abin da yace ya halatta kawai ya tsirka ya shiga ciki kuma in ya shiga ciki amma ya sa jarabi guda biyu sharaɗi na farko ya zama da zai iya jurewa yunwa zai ya yi wa kansa training zai yi sati guda ko sati limit su bai sha ba sababi na biyu kuma ya kasance zai iya cin irin su ganyayyaki da ciyayi kamar yadda dabba take ci ya zama da zai iya cin komai ya samu to in ya cika waɗannan sharaɗa to kawai ya yi bismillah ya shiga. Ya ce, to in yayi haka, to wannan yana nuna tawakkalinsa ya kai matuƙa. Wanda zai iya yin haka, tawakkalinsa ya kai matuƙa. Sharance wannan ilqa'un nafsi ne fil tahluka, jefa kai ne cikin halaka. Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kar ku jefa kanku cikin halaka. Mutumin da zai kama dokar daji ba tare da ya ɗauki bijimi ba, babu abin sha tattare da shi, kawai ya ce shi ya dogara ga Allah, Ubangiji shi ke bayarwa, shi ke hanawa, abinda Ubangiji ya raba ya bashi yana nan a ajiye, ko a dokar daji zai zo ya same shi. Wannan ba shi ne tawakkalin da shari'a take aika. Tawakkali shi ne sai ka riƙe asbab, ka riƙe sabab. In ka riƙe sabab, to sai kuma ka ce Ubangiji ka bani. Amma ka tafi sabab, ka kama akasinsa, kuma ka ce Ubangiji zai baka. Wannan ba kana son ka ainihin ka tafi Kano, haka za ka yi kudu ko? Kudu za ka yi ko daga Katsina. To sai kawai ka ɗirka ka ƙara yin arewa, kuma ka ce kai Ubangiji in ya so kai ka Kano, kawai za ka jinka a Kano. Wannan ka saki sabab, hanyar zuwa Kano ga ta nan, ka kama hanyar zuwa Kano sai ka jinka a Kano. Amma ka kama hanyar shiga Nijar, kuma ka ce Ubangiji in ya ga dama zai kawo ka Kano ta hanyar cikin Nijar, kaga wannan ba riƙo ne da asibar, kuma wannan hauka ne. Ya ce to kaso na uku shi ne wanda suke asbab muhima ko mawhuma, waɗanda ba na tabbas ba. Ya ce ka tadbiri fi talabil qut, ɗan dabaru wajen neman abinci, fita kasuwa da kasa kayanka, kana ainihin tallata kayanka, kana ƙoƙarin a sai kayanka. Ya ce wannan asbab ne mawhuma, don haka ba lallai ne kai riko da su ba. To shi yasa har ya fifi kamar mutumin da zai zauna a gida baya sana'ar komai, wai Ubangiji idan ya so bashi zai bashi, in bai so bashi ba ko ya fita ya nema ba zai samu ba, saboda komai an riga an karkasa shi an raba shi, ba zai taɓa samun sama da rabansa ba. Don haka raban kwado baya hawa sama, in ya hau ma zai faɗo. Don haka shi yana gida ba zai fita ba. Kaga ma wanda ya saba koyarwar musulunci, domin wanda zai yi haka zai dogara da kuma mutane su zo su bashi. Kaga ya ki dogaro ga Allah, ya ce wai tawakkali yake, kuma ya dogara da wasu, ya dogara da mutane, domin zai jira shi ma ga zanin cewa wai ko da ya zauna ai mutane za su kyautaya masa su bashi. To haka ake so, ai annabi cewa al-yadu al-ulya khairun min al-yadu as-sufla, kai ka bayar shi ba alkhairi ba a baka ba. To kuma a ce wai falala ce, muƙami ne, matsayi ne, martaba ce, daraja ce, ka zauna sai an baka? A ce wai ka ƙara samun matsayi, ka zama babban wali? Kaga anan mai baka ya fi ka walittaka, wanda zai baka ka zauna a masallaci ya fi ka walittaka. To kaga duk wanda yana daga cikin guraren da Ghazali ya yi wa tawakkuli fassarar da ba a kasa ba. Ce tawakkali shi ne wanda duk abin da kuma ya shigo hannunka, gaba ɗaya za ka sarayar da shi, ba za ka aje komai ba. In ka aje yi, to ka fita daga cikin tsarin masu tawakkali. Tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje abincin shekara ga iyalansa, daga ba zai koya musu tawakkalin ba. Daga lokacin da aka buɗe Khaibar, sai'u da aka samu na Khaibar, daga nimar Khaibar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaddakaru li ahlihi quta sana, bayan fathu Khaibar sanat tabi'a. To kaga inda a ce wani matsayi ne da ake so mutum ya kai shi zai samu lada, annabi sai ya kwadaitar da iyalansa ya nuna musu cewa su yi haƙuri kan ma'aji komai. Sayyidina Abubakar lokacin da ya zama khalifa ya fita zai tafi kasuwa da ƴan tsadun nan rigunansa zai je ya sayar. Sahabbai suka ce a ina za ka ya khalifatar musulmi, ya khalifatar rasulillah? Ya ce zai tafi kasuwa nema iyalansa abinci. Suka ce to ai ba zai yi ba yanzu kana khalifa, kuma ka tafi kasuwa ka bar fadar mulki, don haka ka zo za a yanka albashi a dinga biyanka. To kaga a irin tunanin su Ghazali wannan bai cika mutawakkili, tunda zai tafi kasuwa. Dan shi al-tawakkul al-haqiqi a gurin su shine tarku at-tadbir, kada ka ce zaka nema, in ka nema kada in ka samu kuma kada ka ce zaka ainihin alkinta abinda ka samu kawai kashi. Kaga wannan mataki shi ya jawo akai ta samun ɗan zaman kashe wando da sunan addini, sun baya sana'a baya neman na kansa da sunan shi addini yake yi sai dai a bashi, sun sai dai zauna ya ta wasu rigai washi zakiri ne, suna nan da yawa sun hauka ciwon lafiya, baya wata sana'a sai dai ya bi gari yana ta zagayawa da carbi a wuya yana ihu wai zikiri yake ana bashi sadaka. Kuma mutane sun da cewa kamar shi ya fi su kusa da Allah, ba su san cewa sun fi shi kusa da Allah ba, don wannan abin da yake ba addini ba ne. Akwai wani sahabi da aka kira shi Zakir, shi ban taɓa jin wani sahabi Zakir ba, amma a ce wai akwai wani Zakir duk cikinsa tarbi ne, yana yawo gari-gari da kaya dukun-dukun ana ba shi sadaka. To kaga wannan ya bar Allah ya koma kuma ya riƙe ainihin al-makhlufin, ya riƙe bayan Allah maimakon ya riƙe Ubangiji, ya je ya nema ya dogara ga Ubangiji, ya sa ran Ubangiji zai iya bashi. Kaga duk wannan yana daga cikin koyarwa wacce take ta jawo wa musulmi a wasu lokuta ma ci baya, har abokan gabansu suka zo suka wuce su, domin an koya wa musulmi cewa su zama ci ma zauni, kar su tashi su nemi na kansu, kar su yi ta'alluq bil asbab, an ce wannan duniya ba ta su ba ce ta wasu ce. Saboda haka suka tattara dukkan wani abin da zai samar wa ɗan adam ci gaba a rayuwarsa, ya sauƙaƙe masa hatta sha'anin addini inda bauta wa Allah ɗin, suka tattara suka watsar. Ka duba Abu Hamid al-Ghazzali, Allah ya gafarta masa, ka duba a cikin Ihya Ulumuddin irin abubuwan da yake rubutawa, a lokacin da yake rubuta irin waɗannan maganganu yake nuna cewa ka yanke daga dukkan sha'anin duniya, ba kai ba harkar duniya, ka je ta cikin wani kogo ko cikin wani wata bukka, ka taƙaita kawai cikin zikiri da abin ba ruwanka da harkar duniya. A lokacin da yake wannan bayani ba, a lokacin ne ake ta gwagwagwa da sirjiya da ta da kura da kiristoci salibiyya da suna buƙatar, suna ƙoƙarin su kwace Baitul Maqdis, sun kwace Baitul Maqdis ana ƙoƙarin a kwato ta ta dawo hauzin musulmi. To kaga a lokacin da ya kamata ya zaga musulmi su tashi su zama wani abu, su yi ƙarfi kamar yadda Allah cewa ai dole mu mustafa'atu min quwwa wa bir ribat al-khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum, maimakon ya zaga su kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabiy harrid al-mu'minina ala qital, sai ya zama yana zaga su su je su yi bara. A Ihya Ulumuddin gaba daya har ya gama rubuta littafin bai yi bayanin jihadi ba, tare da cewa a lokacin ana kololuwar jihadi, amma yana bayanin yadda za ka yi bara da ladubban yadda za ka zama mabaraci da sifofin da ya kamata mai bara ya zama yana da su. Kaga cikin irin wannan yanayi ya za a tsoma ta ci gaba, da kowa ya daka ta tashi ya za a yi salibiyu na ba za su kwace duka kasashen musulmi ba, ma yana kogonsa za a zo a same shi a datsa shi, tunda ya ce a koma a yi sauri sai da jikirai ana dogaro da bara. To wannan abin ya jawo musulmi a wani lokaci takhalluf, sun ci baya kwarai da gaske, maimakon su ci gaba wajen raya ainihin duniya kamar yadda Allah cewa la tansa nasibaka minad dunya, su raya duniya ta yadda za su samu kusantar Ubangiji cikin halin da yake mai sauki. Sai ya kasance an koya musu cewa su yanke daga abin nan, an nuna musu cewa al-abdu majhur, bawa mutum ne wanda yake tilasta shi aiki, inda yake tafiya musayyar ne la mukhayyar, ba ya da zafi, duk inda ya ganshi yana tafiya kawai nan aka su Ubangiji so tura shi, Ubangiji bai sa masa wani zafi ba, bai ba shi wani kasa fuska, tare da cewa wannan ba koyarwa ce ta aqidar musulunci ba. Aqidar musulunci ta sanya wa dan adam wani kadar na mashi'a na ikhtiyar, inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura, Ubangiji ya san cewa ya kaddara abubuwa, amma ya ce qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, duk da cewa an kaddara abubuwa Ubangiji ya ce ku yi aiki, amma ya ce kada a motsa jiki, kada a yi komai, ya zamana ka daidaita daɗi da wahala, yadda zaka sa kanka cikin wahala dadi haka zaka sa kanka cikin wahala kana tali wannan ba daidai bane hatta kai wani ya tambaye Abu Yazid al-Bistami yadda shi gazzali yake kawowa yace wai abin da Abu Yazid al-Bistami ya tambaye shi cewa da ya tawakkali ne sai yace da shi tawakkali shine ka duba damanka da hagunka babu abin da kake gani sai kulamu da macizai ainihin da miyagun namun daji amma ba tare da zuciyar ka samu tsaka ba wannan shine tawakkali sai Abu Yazid al-Bistami sai ya ce ba laifi ka dan kusa amma tawakkali shine ka duba hannunka na dama kaga yan aljanna suna ta fantamawa cikin ni'imar Allah ka duba hannunka na hagu kaga yan wuta ana ta musu azaba ba tare da kaga bambanci tsakanin waɗannan da waɗannan kaga ba bambanci tsakanin na yan aljanna da yan wuta shine tawakkali to kaga wannan ba aqida ce ta musulunci ace babu bambanci la tamyiz da baina baina ahli jannati wa ahli nar la yastawi ashabul jannati wa ashabul nar ashabul jannati humul faizun ba yadda za a yi su zama daya ubangiji ya fifita yan aljanna ya sanya su sune masu nasara sune masu jin daɗi amma wai idan har ka ji cewa wannan ya baka tsoro kuma ka yi sha'awar wancan to ka fita daga tsarin masu tawakkali yace idza harraka zalika sirraka faqad kharajta an jumlatil mutawakkilin idan kaga yan aljanna ana cikin ni'ima kaga yan wuta a hagunka ainihin cikin azaba wannan yasa zuciyarka ta motsa to ka fita daga cikin masu tawakkali kaga wannan ai ba suran tawakkali bane kamar yadda musulunci ya zo da shi wannan wani tawakkali ne daban wanda babu yadda za a yi ta tafi daidai da tsarin tawakkali ainihin a cikin koyarwar addinin musulunci to shine Ibn Taymiyyah yace wa qalu suka ce al mutawakkilu yatlubu bi tawakkulihi amran min al umuri shi bai tawakkali wai yana neman wani al'amari ne daga cikin al'amura da tawakkalin nan nata wal arifu yashhadu al umura mafrugan minha shi kuma masanin Allah yana ganin al'amura an riga an gama da su fala yatlubu shay'an da haka baya neman komai sai ya kalu Ibn Taymiyyah ya ce to sai an samu su da cewa ammal awwal amma wancan magana ta farko da kuka faɗa fa inna tawakkul a'ammu min at-tawakkul fi masalihi ad-dini aw ad-dunya idan aka ce tawakkali ba ana nufin neman duniya kadai ba ko in aka ce tawakkali ana nufin neman addini abin da ya shafi addini kadai ba a kalmar tawakkuli ta kunshi neman abin da ya shafi addini da abin da ya shafi duniya duka kalmar tawakkuli ta kunshi ka dogara ga Allah wajen ya tsare maka imaninka ya tabbatar maka da imaninka ya ainihin ƙara maka imani a zuciya ya katange ka daga saban Allah ya katange jinka da ganinka da motsinka daga dukkan abin da Allah baya so wannan duk yana daga cikin tawakkali kaga wannan yana da alaka da sha'anin addini kuma tawakkali ne anan ma haka nan kai tawakkali ga Ubangiji wajen ya baka cinka da shanka ainihin kada ya sanya bukatar ka a hannun wani wannan ma tawakkali ne yana da kuma alaka da sha'aninka na rayuwa ubangiji ya hore maka abin da zaka ci ka sha ba tare da ka kaskanta ba ubangiji ya hore maka abin da zaka taimaka ma wasu masu bukatar taimako wannan dai yana daga cikin tawakkali don haka aka ce tawakkali ba ana nufin neman duniya kadai ba ko ana nufin neman lahira kadai ba ana nufin neman lahira ana nufin neman duniya duka shi da abin da Ibn Taymiyyah yake gaya mu su sun da sai aka yi magana tawakkali ana nufin neman duniya kadai banda neman lahira a cikin sha'anin lahira din ai akwai tawakkali ya za a yi ka iya bautawa Allah idan ubangiji bai agaza maka ba ya taimaka maka ya tabbatar maka da imani a zuciya ba za ka iya bautawa Allah dan haka kaga anan ma kana bukatar tawakkali ke fa innat tawakkula ya fa innal mutawakkila ajara fa innal mutawakkila yatawakkalu ala Allah subhanahu fi salahi qalbihi wa dinihi wa hifzi imanihi wa ziyadatihi yake domin bai dogaro ga Allah yana dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen ya gyara masa zuciyarsa ya gyara masa addininsa ya tsare masa imaninsa ya kuma gyara masa imani wa hadha ahabbu al-umuri ilayhi wadannan sune mafi muhimmancin al'amura a wajensa wa li hadha yunaji rabbahu fi kulli salatin bi qawlihi saboda haka bawan Allah na kwarai da tawakkali yake ganawa da ubangijinsa a cikin kowace sallah, yana ce maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka. Kaga ai hada bauta da neman taimakon Allah, bautawa Allah a cikin sha'anin addini da kuma neman taimakon sa a cikin sha'anin addini da na rayuwa duka. Waɗannan abubuwa biyu sai sun haɗu. Idan ya kasance kana bautawa Allah amma ba tare da isti'anatu bihi ba, wato kai bautar kawai ka sa a gaba amma baka neman Ubangiji ya taimaka maka cikin bautar nan, ta zamana ka dawwama a kanta, ka jajirce a kanta, ba tare da kana neman taimakonsa ya nuna maka daidai a cikin bautar ba, kada ka yi bauta da abin da yake Allah bai shar'anta ba, ba tare da kana yin wannan ba, kaga anan ka bar isti'ana, ka kama hanyar bauta ita kadai, anan ne wani lokaci ake kauce hanya. To haka nan ba tare da ka rike isti'ana ba, ba tare da bauta ba, wani har kullum kawai abin da yake tunani ya samu Ubangiji ya zo ya hore masa ya zama mai shi mai akwai, amma baya tunanin bauta wa Allah. To kaga wannan ma shi ma ya saki hanya. Saboda haka mutane dangane da wannan aya sun kasu gida uku ko hudu. Akwai wanda yake ya riki, wato yana yushahidu rububiyya faqat, yani yushahidu isti'ana wa la yushahidu al-uluhiyya, har kullum maganar Ubangiji ya taimaka masa yake, baya maganar harkar bauta wa Allah ya yi abinda Allah yake so. Don haka za ka ga wasu ma a irin wannan yanayi sun kama hanyar da ba ta Allah ba wajen neman abin da suke bukata, sun saki layi sun kama hanyar ba ta Allah ba, amma kuma suna nuna wa mutane su hanyar Allah suka kama. Sai ka ga an je gurin boka a ce an je gurin malami, boka a kirawo shi malami, saboda kawai a sa mutane cikin rudu a ce wa boka malami, shi ai malamai suke masa addu'a, kuma bokaye ne matsafa ne masu ta'amuli da aljanu masu kafircewa Allah, ba za su yi mu'amala da kai ma sai sun shar'anta maka abin da yake kafirci ne, saban Allah ne, ka yarda sannan su yi mu'amala da kai, sannan su yi kokarin tunanin ya za su biya maka bukatar ka. Ku kaga wannan shi a wurin sa ya kama bangaren wa iyyaka nasta'inu, amma ya tafi iyyaka na'budu. Wani kuma iyyaka na'budu din ya rike ya tafi iyyaka nasta'inu, saboda haka shi a gurin sa bautawa Allah ce kawai tsantsansa, amma ba tare da yana dogaro da Ubangiji ba cikin abin da yake da bautawa Allah. Saboda haka zaka same shi yana cikin bid'o'i ba, domin bai koma ga Ubangiji akan ya nuna masa abin da yake daidai ba, bai dogara da Ubangiji wajen ya tabbatar masa da wannan imanin nashi ba. Kaga anan shi ma ya tafi bangare guda ya rike daya. Akwai wanda yake zai rike duka biyu, zai rike iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wanda shi ne ake bukata mu'mini ya kasance ya zama daga cikin masu wato waɗanda suke bin turbar iyyaka na'budu, Allah suke bautawa, sannan wa iyyaka nasta'in shi kadai suke neman taimakonsa a cikin bautar su da kuma cikin harkar rayuwar su. Sai kuma kaso na hudu waɗanda ba sa cikin iyyaka na'budu, ba sa cikin iyyaka nasta'in, ba sa wannan ba sa wannan, musulun zulmutul kafirai maqiya Allah, ba bautawa Allah kuma ba a tunanin Allah a zuci, ba a dogaro da Allah a cikin abin da yake na rayuwa ko a cikin abin da yake na addini. Allah ya yi umarni ko kuma Ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan aya a cikin abin da bawa yake karantawa a kowace sallah, kama fi qaulihi, kamar yadda Allah kuma yake cewa fa'budhu wa tawakkal alayhi, ka bautawa Allah ka dogara gare shi. Kaga dai ne take da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa'budhu shine iyyaka na'budu wa tawakkal alayhi shine iyyaka nasta'in, sannan wa qawluhu alayhi tawakkaltu wa ilayhi uni, alayhi tawakkaltu wa ilayhi uni, kaga nan ma ya hada duka biyu, ga Allah kadai na dogara kuma ga Allah kadai nake komawa cikin al'amura, kaga Allah kadai na dogara shine iyyaka na abin da nasta'in, sannan wa ilayhi uni al-inaba shine gaba daya abubuwan ka sai su ka ta'allaka su da Ubangiji na ibada gaba daya, zama na kana yin tsaye da Ubangiji yake so, kana tantantar da kai gaba ga Ubangiji, kaga wannan shine iyyaka na'budu. Haka nan Allah ya ce qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab, kaga anan ma Ubangiji ya hada tsakanin dogaro ga Allah da kuma bautawa Allah shi kadai da barin abinda Allah madaukakin sarki yake a bayani. To wannan shine abinda Ubangiji ya fada, wanda yake nuna cewa tawakkali ya kunshi wadannan abubuwa duka. فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع. وبنجد يا هذا مكان العبادة da tawakkali a gurare daban-daban kamar yadda yake a cikin waɗannan ayoyi da annaha zaini yajma'ani dina kullahu domin waɗannan abubuwa ibada da tawakkali su suka hada addini gaba daya wani haza kala man kala min as-salafi saboda haka wanda ya faɗa daga cikin magabata ya faɗi cewa inna allaha jama'a al-kutub al-munazzalata fil qur'an ubangiji madaukakin sarki ya hada dukkanin littattafai da aka saukar ya tattara ma'anoninsu gaba daya ta a cikin al-qur'ani wa jama'a ilmi al-qur'ani fil mufassal kuma ilimin al-qur'ani gaba daya ubangiji ya tattare shi a cikin al-mufassal wato daga suratul hujurat zuwa suratul nas shine malamin su kira al-mufassal wa jama'a ilmi al-mufassal fi fatihatil kitab akwai al-mufassal sune ainihin surorin nan guda bakwai surorin ɗaya daga suratul hujurat zuwa suratul nas sai kira al-mufassal nan wa jama'a ilmi fatihatil kitab fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan ubangiji ya tattara ilimin fatiha gaba daya a cikin iyyaka na'budu da kuma iyyaka nasta'in wadannan sune kalmomi guda biyu wadanda suka kunshi addini gaba daya kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa Ibn Taymiyyah ya koro bayani a game da abin da ya shafi tawakkali da kuma yadda musulunci ya kirawo dukkan wani mu'mini ya zama mai tawakkali a cikin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama za mu dakata a nan insha Allah sai a sati muna gaba za mu ci gaba da sauraron Ibn Taymiyyah a cikin wannan bayani da yake mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم وان هنا كان بياني ne akan maganar da wasu shugabannin shi'a suke yi na cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama hajjin gwanfana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayi ya sanar da jama'a sayyidina Ali zai gaje sai bai fada ba har ya je mararraba aka sake yi masa aikin sannan ya fara juma'a biyu kenan yau wato wannan dai ita ce tambayar kuma ya ce yana kalubalantar shi da shiga yana kalubalantar malamai da su kawo masa koda da ibn hadisi ne wanda manzon Allah ya ce a yi zaben shugaba bayan ya yi wafati to Allah ya tsawo kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin littafin Minhajus Sunna sirraddi alal شيئة الإمامية الفجرية وتوسو شيئة هل كل إذن ذاو في مكة مجادة أبين ديك نكاليني أبين ديك روايني ثم ذا سكاوه الاجتياب تيلي في مكة كاليا هنكم ذا سباك إياتي لهم كاليني تذاتي ووتا وانكما إلي ميدا ممتا أنه هن يزوني صوت ورسا قولي أبين ذا أسامه ديك نكالي ديك متمن ديك ko kuma tushen da yake na gaskiya ko kuma ainihin kiyasi na hankali wanda hankali zai yarda da shi to duka waɗannan hanyoyi biyu ba su samu daidaito ba a gurin shi'a in za su baka labarin da abin da yake ruwaya ne za su baka na ƙarya in kuma za su baka abin da yake na hankali ne to za su yi maka wauta ne kaga kenan babu ta inda za ka samu sahihin ilimi a wajensu wannan abin da suke faɗa shi ne hadisin da zai kuma hadisin Ghadir Khum hadisi ne wanda wani bangarensa ya inganta amma daga baya suka yi ta tsare-tsare a ciki da wata labarurruka marasa kan gado wanda hankali ba zai taɓa yadda ba ba don komai wajen su yi amfani da wannan tsare-tsare wajen su zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ghadir Khum sunan guri ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama hajjatul wada a kwana wato a ran 18 ga watan Zulhijja ya zo wannan Ghadir Khum kafin an baro maka kafin a iso Madina a nan ya tsaya ya yi bayani to akwai hadisin da ya faɗa man kuntu maulahu fa aliyun maula ya yi wasiki da a riƙe alƙur'ani ya yi wasiki da a kyautata wa ahlul bayt wanda ya tabbata a cikin littafin sunna to sai suka zama sun yi ƙare-ƙare a ciki tun daga wato wajen hudubarsa ta aikin hajji ya naɗa sayyidina Ali a matsayin khalifa suka kawo ayar ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'timuka min an-nas suka ce wannan aya ta sauka game da ainihin shugabancin Ali wanda kuma dukkan malamai ijma'an abinda suke cewa wannan aya ba a lokacin su ba
amma shi'a sun dauke ta sun laida ita a wannan guri suka ce shugabancin Ali ake cewa ya isa shi kuma manzon Allah sai bai isa din ba sai da yayi shari'a sannan aka ya zo ga jir kun sannan ya isa sai fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata in har baka ce sayyidina Ali shine wasiyyi ba shine khalifa bayan ka to sakon da aka dora maka baka isar ba wato wai ubangiji yana masa barazana akan ya sanar da cewa sayyidina Ali shine zai zama khalifansa in ko bai haka ba to da aikin da ya baya rufe fa ma ballagta risalata wanda kuma ita ayar mu a wajen mu tana maganar sakon da Allah ya ba wa annabi ne ka to kam idan ya boye to ya bai isar da sako ba wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin da ya hudu ba yake cewa ala hal ballak ala hal ballak allahumma fashhad a lokacin yake jawa mutane shin ya isar ya isar ya isar yake wa ubangiji ka shaida haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane tun a wannan hudu cewa ya isar amma aka ce a'a bai isar ba to ya zai bai isar ba kuma zai dinga cewa mutane na isar kada kamar suna tuhuma shi da ƙarya kenan ya ce wa mutane ya isar har ma yana cewa Allah kai shaida kuma an ce a'a ya boye magana sai da yazo gadir kub ranar 18 ranar 10 ga wata bai fada ba sai da aka ƙara kwana 8 bayan kuma da ya ce wa mutane na isar kaga tun daga nan zaka fahimci akwai hauka a cikin maganar sa anan ba wai kawai suna tuhumar ahli sunna ko sahabban manzo Allah bane hatta shi kansa manzo Allah din ana ganin ya to wa yake jin tsoro wa yake jin tsoro a lokacin ba zai fada ba sai da yazo wata mararraba wata mararraba kuma ga inda mutane gaba daya an yi dandazo duk duniya a lokacin ana gindinta yana bayani to yazo mararraba wadanda ya bari a Makka fa ga su zan da suke tare da shi ba zai ga musu ba sai da ya baro ya fito garin Makka an zo wai mararraba ɗan Masar za su tafi ɗan Sham za su tafi su maje yake to a da ya fada kaga wannan aikin mutuncin manzo Allah ne shi kansa wanda yake ƙara gaskata maka maganar shi Ibn Taymiyyah sannan abinda manzo Allah ya faɗa a hadisin sa Allahumma man kuntu maulahu fa aliyyu maula wannan shine ya inganta duk da cewa shi ma akwai magana ta malamai akwai magana ta malamai akan ingancin shi kansa wannan lafazi kamar Imam al-Bukhari da Ibrahim al-Harbi cikin manyan malaman mu na hadisi su sun ce wannan ba zai inganta annabi bai faɗa nan ba haka in ka sa kafa ka shine ba kana da wasu malamai kamar irin su Bukhari da su inganta shi wasu sun inganta iya wannan lafazin kamar Imam Ahmad kamar Sirri don hassana wannan ban kuntu maulahu fa aliyyu maula wanda na zama mashiƙincin sa masoyin sa to aliyyu ma masoyin shi to wannan shi kadai ba shi ke nuna shugabanci ba domin akwai maganar maula da alwali dole a bambance tsakanin alwali a larabci shine shugaba annabi ba ta yi ban kuntu walihi fa aliyyu wa aliyyu walihi ba ko kai maulahu maula shine wanda zaka jibinta ya jibince ka shi ake cewa maula a larabci ka jibince shi da soyayya ya jibince ka da soyayya sai an samu kuma abin daga bangare biyu ake samun muwalati take kalmar muwalati mufa'ala ce ta bangarori biyu ka so sai da shi ma ya so ka wanda kuma daban Allah madaukakin sarki ya wajabta soyayya tsakanin mu'minai gaba daya inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون هذا ubangiji ya sanya soyayya tsakanin mu'mine gaba daya dai da Ali yana daga cikin mu'minan da wajibi a so shi da kaga wannan ba shi ke nuna duk wani mu'mini shugaban wani mu'mini bane fa in tabahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir wannan aya tana nuna cewa dukkan mala'iku da dukkan mala'iku da sauran mu'mini dukkanin su shugabannin manzon Allah ne dan ce fa inna Allah maulahu wa jibrilu maulahu maulawa maula rasulillah wa jibrilu wa salihul mu'minin wa sadu wal mutumin mu'mini maulan nabiyyi ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana ne san annabi ne kuma annabi yana da shi shine ma'anar ayar to wanda ya fassara maula da shugabanci sai ka fassara wannan ayar ma da cewa duk waɗannan shugabannin annabi ne to duk kalma ɗaya ce maula maula saboda haka akwai jahiltar ita kanta lugha din harshen larabci din da aka yi magana ba san shi ba domin wali daban maula daban amma ka ɗauka wali shine maula annabi ce man kuntu walihi ba sai man kuntu maulahu فعلي مولا wannan kuma dukkan mundu ne haka ya kamata su zama sai suka zo suka ƙara wani abu a abin nan wai annabi yana ta fa innahu wasiyyi wa khalifati min ba'di wai manzo Allah ya ce shine wasiyyi na kuma shine khalifa ta a bayana Allahumma wali man walahu waqzul man turman nasarahu waqzul man khazalahu ibnu taymiya ya ce wannan ƙarin shi ma bai inganta ba domin waƙi'in tarihi yana nuna ba haka ba cewa wanda ya fada da sai da aliya ubangiji ka karya shi wanda kuma ainihin ya taimaka mishi ka taimake shi wanda ya taimaka mishi ka wulakanta shi nan ce lokacin da aka yi fada tsakanin mutanen Sham da mutanen Ali wanda mu'ada sunna muna bayanin matsayin mu game da wannan abin da ya faru cewa gaskiya tana tattare da janibin sayyidina Ali tare da janibin mutanen Kufa ba yare da mutanen ainihin Sham ba wannan bayanai duk mun yi shi lokacin da muka karanta al-wasiyatul kubra da mu ba ma tsoron mu faɗa gaskiya ko abin da ba abin da yake aqida mu babu takiya mu aci faɗar ta muke ba ma goyewa dan duk aqida da zaka yi da ba za ta iya faduwa ba wannan ba aqida bace aqida ai ta kwana kwana ai ta da gedi ba za iya fito a faɗe ta ba a mu babu abin da ba za mu iya faɗa ba sai da in ba mu yarda da shi ba da ba to saboda haka a za ka gani lokacin da aka samu rashin fahimta rashin jituwa tsakanin bangarorin nan guda biyu a ƙarshen lamari suwa ya suka yi nasara mutanen Kufa ko mutanen Sham mutanen waye ya suka yi nasara mutanen Sham ƙarshe khilafa a hannun wa ta koma ba banu Umayya ba ba banu Umayya su suka ci gaba da khalifanci ba ya aka yi inda a wuskan addu'a ya addu'ar annabi ba ta faduwa in ya ce unsur man nasara waqzul man khazalahu wa adi man adahu aka mata ace mutanen Sham ba su yi nasara amma kuma sun yi nasara kaga kenan annabi ya wannan addu'a ba kariya aka yi sannan kuma waqzul man khazala me waqzul man khazala duk wanda bai fito ya zama ya taimaka masa a wannan rashin fito da wannan ba ya ubangiji ka wulakanta shi mafi yawa daga cikin muhajirin wal ansar ba su fito sun shiga cikin rigimar ba cewa sun yi riko da wasiƙin manzon sallallahu alaihi wasallam in aka samu rikici tsakanin musulmi biyu kada ka shiga irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Sa'id ibn Zayd irin su Abdullah ibn Umar duk ba su shiga cikin rikicin ba umumul muhajirin manya-manyan muhajirin duk ba su shiga ba Allah ya wulakanta su fi sabilillah Allah ya wulakanta su bai wulakanta su ba inda annabi ya yi addu'a wannan to da ba su faɗa kasa ba sun da ba su to sun taimaka masa ba kuma annabi ya ce duk wanda bai taimaka masa sai Allah ka tozarta shi da sun tozarta amma ba su tozarta ba ba su tozarta ba za mu ga a hannunsu ubangiji ya bada nasara mutanen Sham ba su tozarta ba sun yi yaƙi da kafirai a lokacin Muawiya aka fara shiga jirgin ruwa aka fara fita ana kai yaƙi harare da jirgin ruwa kuma ana cin nasara a lokacin su aka bude Constantinople aka bude aka shigar da musulunci Cyprus kasar Cyprus a lokacin sai da Muawiya wanda annabi yayi bayanin wannan mu'jiza din da tabbata hadisin mafarkin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi to kaga da a ce ubangiji ya annabi yayi wannan addu'a da babu wani yaki da mutanen Sham za su shiga da kafirai ba sai an yi nasara a kansu to amma Allah sai ta ba su nasara sai ta ba su nasara wanda yake nuna maka cewa wannan maganar cewa wai an yi wannan addu'a ƙarya yake da manzo Allah ya yi ta ba za ta faɗi ba saboda haka har kullum idan suka yi ƙare-ƙaren su za ka ga abubuwan da suke fito da ƙaryar ƙare-ƙaren da suke yi zahiri ne wai ma har aka ci gaba da cewa wai nan take bayan annabi ya gama bayani kamar ba wani fim na siyasa wai bayan an gama bayani Abubakar ya zo masa congratulations Umar ya zo masa congratulations suka ce shi ne shugaba daga baya kuma da aka koma bayan manzo Allah ya yi wafati sai su kawai suka juye abu sai kawai suka canza ra'ayi suka yi wa sayyidina Ali makarkashi ka duba wannan kuma ka zo ka ce musulmi na duniya gaba ɗaya sun haɗu an yi musu wannan huduba manzo Allah ya musu wannan huduba a ce da sayyidina Abubakar ko wasu mutum hudu tare da shi Abu Ubaida ibn Jarrah a ce su hudu kawai sun murɗe abin kuma dukkan musulmi ke shiru su sa musu ido kana tsammanin zai yi a wannan dan lokaci bayan ga abin da manzo Allah an ce ya faɗe shi karar gaban mu'minin a ce saura kawai sun zura ido mutum hudu sun murɗe abu ai ko irin wannan zabe da ake yi naje kana yi ka idan aka yi murdiya ai ana ga tijiya ko ya take ko da ba za ta yi nasara ba ba haka yake faruwa ba wani imani ne gare su su masu tijiya to amma a ce sahabbai sun ka an kasa samun wadanda za su taso a yi dan hayaniya a ce duk su yi wa sayyidina Ali ibn Abi Talib Abubakar mubaya su kira wasu khalifatu rasulillah to kaga wannan shike gaskata maganar annabi wa ya'dallahu wal mu'minuna illa ababakar saboda haka wannan shine abin da ya faru amma maganar cewa wai an tara mutane an ce an taga annan Ali an ce shine shugaba daga baya kuma wasu sayyidina Abubakar da musulmi suka yi su suka danne abu haka wannan duk tuhumar dumbin sahabbai ne gaba daya ba wanda ka rage ba wanda ka bari duk gaba daya ta abin sannan maganar da mai khilafa ta tabbata ai ahlus sunna suna da maganganu ahlus sunna suna da maganganu a game da mai khilafar Abubakar ta tabbata shin ta tabbata bil nafs ko ta tabbata bil ikhtiyar in ta tabbata bil nafs ta tabbata bil nafs al jami ko bil nafs al khass bil ishara ra'ayi ne ahlus sunna suke fada wasu suke ta tabbata bil nafs al jami kana da manzo Allah ya nuna cewa Abubakar khalifan sa ne suna kawo hujjoji kamar irin hadisin matar da ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambaye shi wani abu yace ta dawo ta karba ce in na dawo ban same ka ba ce in baki same ka ba ce ke gun Abubakar wannan yana nuna mata in ba shi yayi wafati Abubakar shine a matsayin sa ta je gurin sa kaga wannan yana nuna shugabancin sa haka nan lokacin da yayi rashin lafiya yace ya himmatu laqad hamamtu an unadi akhati wa abaki yake jawo nan Aisha فأقسم لهم أحدا أن يقول قائلا أو يتمنى متمنين ويأبى الله ورسوله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ناسو إن شيء أجي أكاو أكراو عبد الرحمن ابن أبي بكر أكراو أبو بكر بغيوب تاموس أهدي يرجي جينيا لقباء النبي صلى الله عليه وسلم يقاتع سنن غالن دا مسلمين دا مطعين دا سكباو أبو بكر يتي يا سن مسلمين وهكي لدى قوابة أبو بكر وما آيات تفاوض ko gaba ɗaya sun masa mubaya a lokacin wanda ba ya ja a lokacin shine Sa'd ibn Ubadah shi kuma a lokacin yana son khilaf yana son shugabanci ne a bisa ka'idar minna amirun wa minkum amir ay min al-ansari amirun wa min al-muhajirin amir saboda haka an nada shi ta bangaren mutanen Madina sayyidina Abubakar kuma ya zama ta bangaren mutanen Makka wannan shi ya jawo amma ba wai rashin ganin tantancin sayyidina Abubakar ya zama shugaba ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yadda mutane gaba ɗaya suka yadda da ɗabi'ar sayyidina Abubakar cewa sun yadda sayyidina Abubakar babu yashi a lokacin sa don haka sai suka zabe shi amma Annabi yake ba ma sai ya rubuta komai ba don haka wasu suna riko da wannan nassin da ire-iren su akan khilafancin sayyidina Abubakar ta bin nassin da ne wasu kuma malaman sunna din suka ce a bin nassin khafifin ishara ce ubangiji Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu nuni amma ya san daga baya shi za su zaba bai fito karara ya nuna musu sannan shi'a da suke cewa bin nassin jali annabi ya faɗi sayyidina Ali shine shugaba a cikin shi'ar akwai waɗanda su kuma suna ga Abbas aka ce da ƴaƴansa shi'ar rawandiya su abinda suke faɗa ke sa suka yi Abbas aka yi nassinsa shi da ƴaƴansa to kaga abin da ya zama kamaka ne amma abin da ya tabbata alqur'ani yana cewa lil fuqara'i almuhajirin alladhina ukhrijuu min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ويبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون دوانا صفة الله يصف أنت المهاجرون بذاتها الله يصف أنت أكد سوى هم الصادقون سوني ما تجد يا با المهاجرون يسكي كنا سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله الله يأتي جسيا سكي فنا دو هكا ما قالت سكي نتشي واشيني خليفة ما زال الله أشيك سكي فنا دو الله يأتي سوني ما تجد يا wannan aya ta Sayyidina Abubakar yayi hujja da ita lokacin da yake gaya wa ansar cewa cikin Quraishawa ya kamata a samu shugaba yace ko Allah ya sifanta ku ya kira ku al-mufliun mun kuma Allah ya sifanta mu ya kira mu al-sadiquna kuma Allah ya ce duk mumini ya yi koyi da abin nan da mai gaskiya Allah ya kira cewa duk mumini ya yi koyi da mai gaskiya wannan sura aya ta cikin surat at-tawbah ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as sadiqin وقولوا ما السالكين ثم قال الله يا كيف انت عمد السؤال اولئك هم السالكون دعاك قزموا ابايا مفوك بهم saboda haka wannan shine abinda malaman sunna suka faɗa, wasu sun ce ta tabbata bil nafs al jalil, wasu sun ce ta tabbata bil nafs al qatl. Amma abinda yake akwai wanda shi Ibn Taymiyyah yake kai fulalatawa, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hannunka mai sanda ga mu'mine, kuma ya san cewa ba za su taɓa zaɓar wani umma Abu Bakar. Saboda haka Abu Bakar ya zama kalimatul ijma, babu wanda ya ja da shugabancinsa, musulmi gaba ɗaya suka ijma a kan shugabancinsa. A cikin shekara biyu da ya yi yana shugabanci, ka duba irin abin da ya tabbatar, wanda yana ɗaya daga cikin mu'jizoji na musulunci, a shekara biyu ya zo ya samu rikici na al-murtadduna, waɗanda suka yi ridda ƙauyawa da ba su shiga musulunci gaba ɗaya ba, da mutanen Musailama Banu Hanifa da suka yi tawaye su ma, suka bi wani annabin ƙarya, ya zo ya same su bisa ga wannan. Ga wasu sun ce ba za su ba da zakka ba, ga jaishi Usama wanda za a tura shi abin nan ya je yaƙi da Rumawa, daular da take ɗaya daga cikin dauloli biyu da suka fi kowace daula ƙarfi a duniya. Annabi ya bar wannan runduna tana shin tafi ta bar Madina. Ga musulmi suna buƙatar a kafa wata runduna wacce za ta tsaya ta tare Madina. A cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, cikin shekara biyu, sayyidina Abu Bakar a lokacin ya kai shekara 60 a duniya, amma ya iya samar da wannan runduna. Aka aika wacce runduna ta je ta yaƙi ta yi nasara, kuma aka ainihin gama da waɗannan 'yan tawaye, Madina ta zama gari ne na aman, gari ne na aminci, aka tabbatar da adalci a cikin al'umma a cikin shekara. Wannan baya daga cikin mu'jizatul Islam, mu'jiza ta musulunci. Shekara biyu da tijo ya iya tabbatar da wannan, ya kafa daular da ta ci gaba da musulunci da shugabanci. Saboda haka wannan shi ne magana, kuma maganganu a kan irin wannan suna da yawa, irin hujjojin da su ake bayarwa a bisa a tuhumita habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su suka fi kowa tsarki a kundin tarihi. Maganganu ne wanda ba su da kan gado, kowa aka bari duk mai hankali aka bari zai iya yakar waɗannan maganganu. Wannan yake cewa a gaya masa ingancin wannan hadisin, ko bayani a game da wannan hadisin. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد إليه في الدعاء لم يرده ما حتى يمسح وجهه، أخرجه الترمذي وله شواهد، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبي داود وغيره ومجموع روايته أنه حديث حسن. لذلك علامة وأن المغنى يا قفوس عشان كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر الأسقلاني مغنى المغنى أشكي قفوس أدلة حديث يأتي منذ يا كسن شيء إذا ينبي تهنن سيأتى تهنن سيسمى تكين الدعاء بايا داود السلسية شاف تسك الساعة ترمزي يا روي تولى حديث كما ينا جاء حديثي لأتي بويا نسى بايا دا جشكي أكوى حديث ابن عباس أوجن أبو داود دوان نسى أن أكهد أسو ذا سوء يهوكم تشوى حديثي يا حسن وأن مغنى بعدي دي بجي فسكولي شيء حديث شافر فسكا بايا أتغنو أشافر فسكا بايا الدعاء حديثي ينوي روي kuma dukkan shawahidin da yake magana a kansu hadisai ne, wa wannan ruwayoyi ne wanda suke da rauni kwarai da gaske. Ruwaya mai rauni kwarai da gaske babu yadda za a yi ta tashi wata ko ita a tashi ta samu wata da rashin samu wata duk ɗaya ne a gurin malaman hadisi. Ba ka dukkanin hanyoyin gaba ɗaya manakir ne, hanyoyi ne wanda suke masu rauni kwarai da gaske, don haka ba za su iya haɗuwa su tashi juna ba. Don haka malamai a wasu daga cikin malamai suke cewa wannan bai tabbata ba daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, an yi addu'a a shafi fuska bai tabbata ba, domin hadisan da suka zo a kan wannan ba su tabbata ba. Don haka Izzuddin ibn Abdulsalam yake cewa la yamsahu wajhahu illa jahil, ba mai shafi fuska ta bayan ya gama addu'a sai jahil, ma'ana wanda bai san cewa hadisan ba su inganta ba shi ne zai yi wannan, amma wanda ya sani ba zai yi ba. Don haka wannan bai inganta ba. Daga cikin malaman da suke magana akan wannan akwai Ibn Arafa, ɗaya daga cikin malaman Malikiya, kuma sun faɗi wannan har ma wasu suna tashi daga cikin ayyuka wanda suke makaruhai makaruhi. Saka bai tabbata ba cewa annabi ya yi addu'a yana shafa fuskarsa, wasu za ka ga ba su shafa fuskarsa ba amma zai shafa kirjinsa, to ban san me yasa ba. Wai dai ya shafa, to me za ka shafa? Dole sai ka shafa, to tunda ya ɗaga wai ba zai ajiye haka nan ba. Saka an ce ka a shafa fuska sai shafa kirji. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri kaga din kan su gado da yake uzratul muslim, ina ga sai ka kai mu hakura da tambayoyin nan da wani lokaci ya tafi a mallam Abdullahi sai ka aje tambayoyin ta ci mai zuwa sai ka bani su da wani kara ta ansa su wannan tambaya ta shi'a ta ci ne wani lokaci da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada abinda muke kuskure. Allah ya rahmana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.